Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar akan mitoci 16.21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu tashoshin FM kamar Amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a shirye-shiryenmu na musamman da muke ci gaba da gabatar muku da su a nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a dalilin annobar coronavirus. A cikin shirin za a ji wata hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da shugaban ma'aikatar da ke kula da gandun daji na gundumar birnin Kwanni, Kanar Ilyasu Musa, kan yadda canjin yanayi ya shafi sana'ar su ko kamun kifi a wasu ƙauyuka na gundumar birnin Kwanni. A Najeriya, rundunar sojojin ƙasar ce ta ba da sanarwar hallaka 'yan Boko Haram da dama tare da jikkata wasu. Za a ji kuma fashin bakin da wani masanin dokokin shari'ar musulunci a Jamhuriyar Nijar, Dr. Malam Hassan Gankare, ya yi game da lamarin barace-barace da ke ci gaba da yin kamari a Jamhuriyar Nijar da ma wasu ƙasashe makwabta. Akwai shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun Nijar, amma dukkaninsu da ma wasu za su zo muku ne bayan labarin duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Daruruwan masu ji mamun mutuwar George Floyd ba Amurkan nan bakar fata da ya mutu yayin da 'yan sanda ke rike da shi a nan Amurka sun yi dogon layi a kofar majami'ar Fountain of Praise da ke mahaifarsa a garin Houston domin yin bankwana da shi. Bayan da aka bude kofar majami'ar, masu zaman makokin sun nufi akwatin gawar mamacin mai launin zinare, inda suka tsaya dan wani lokaci don nuna girmamawarsu. Gwamnan jihar Texas ɗan jam'iyyar Republican Greg Abbott na daga cikin waɗanda suka je ta'aziyyar, kuma yayin wata ganawa da manema labarai da yi a wajen majami'ar ya ce zai saka iyalan Floyd a tattaunawar da za a yi kan yadda za a yi wa aikin ɗan sanda garan Bawul. Abbott ya ce George Floyd bai mutu a banza ba, kuma rayuwarsa za ta zama abin tarihi kan yadda Amurka da jihar Texas suka bi mai kadi kan wannan abin alhini da ya auku. Kwamitin yakin neman zaben tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden na goyon bayan buƙatar a gaggauta yin sauye-sauye a fannin rundunar 'yan sandan Amurka, ba wai a rage kuɗaɗen da ake kashewa fannin ba. Biden, wanda zai kara da shugaban ƙasa Donald Trump a zaben watan Nuwamba mai zuwa, bai yarda da cewa a rage kuɗaɗen da ake kashewa 'yan sanda ba, inji mai magana da yawun kwamitin Andrew Beit cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya Litinin. Sai dai Biden ya ce ya fahimci irin takeici da fushi da masu kira a yi sauye-sauye ke ciki. Wasu masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam sun yi kira da a rage kuɗaɗen da ake kashewa ma'aikatan 'yan sanda bayan mutuwar George Floyd, bakar fatar da ya mutu makonni biyu a lokacin da 'yan sanda ke rike da shi. Wata ƙungiya da ke bincike kan tattalin arziki ta ce tattalin arzikin Amurka ya shiga wani mawuyacin hali, abinda ta ce ya kawo ƙarshen bunƙasar da tattalin arzikin ƙasar ke gani a tarihi. A jiya Litinin, wani kwamitin ƙasa da ke fitar da ƙididdiga da aka yi kan binciken tattalin arziki ya ce tun a watan Fabrairu tattalin arzikin Amurka ya fara tangal-tangal. Hukumar ta NBER ta bayyana ma'anar matsin tattalin arziki da koma baya na harkokin tattalin arziki da ya haura wasu watanni. Kungiyar da ke binciken ta ce kayayyakin da ake yi na cikin gida ya faɗi da kashi 4.8 cikin 100 a cikin watanni uku na farkon shekarar nan, sannan rashin aikin yi ya yi sama sosai daga kashi 3.5 cikin 100 a watan Fabrairu zuwa kashi 14.7 cikin 100, ya kuma sauka zuwa kashi 13.3 cikin 100 a watan da ya gabata. Wani bincike da aka gudanar a kwalejin Imperial London ya nuna cewa an kaucewa mutuwar mutum miliyan 3 a ƙasashe 11 saboda dokar kulle da hukumomi suka saka tare da rufe wuraren kasuwanci da ba a fiye buƙata ba da kuma makarantu. Ƙasashen da aka kaucewa mace-macen sun haɗa da Austria, Belgium, Birtaniya, Denmark, Faransa, Jamus, Italiya, Spain, Sweden da kuma Switzerland. A wani bincike daban da aka gudanar a Amurka kuma wanda aka wallafa tare da binciken Birtaniya a ranar Litinin, ya gano cewa an kaucewa mutum miliyan 530 daga harbuwa da COVID-19 ko an jinkirta na dokokin hana zirga-zirga da aka aiwatar a China da Koriya ta Kudu da Italiya da Faransa da kuma Amurka. adadin waɗanda suka mutu a duniya sakamakon COVID-19 ya kusa 400,300, kuma waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar sun haura 7,000,000, a cewar bayanan da cibiyar nazarin binciken corona ta jami'ar John Hopkins ta tattara. Mazauna yankin Matari na Nairobi sun yi tattaki jiya Litinin don yin zanga-zangar nuna rashin jin daɗin cin zalin da 'yan sanda suke yi yayin aiwatar da dokar hana fita a wani bangare na daƙile yaduwar COVID-19. Hukumar da ke saka ido kan harkokin 'yan sanda a Kenya mai zaman kanta ta IPOA ta samu ƙorafe-ƙorafen zargin kashe mutum 15 da ake alakantawa da 'yan sanda tun lokacin da aka saka dokar hana fita daga yamma zuwa wayewar gari da ta fara aiki a ƙarshen watan Maris, batun da ta ce ana kan gudanar da bincike yanzu haka. Haka zalika, kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ɗora alhakin mutuwar mutum 20 sandiya aiwatar da dokar hana zirga-zirga da aka saka. Zanga-zangar ta jiya Litinin ta gudana ne a ciki da kewaye na yankunan da suke da cunkoso. Jami'an sojojin Amurka sun ce sama da 'yan kungiyar ta'addan IS-60 ne mayakan da Amurka take marawa baya suka kama a matsayin wani bangare na yaƙi da aka kaddamar na kakkaɓe burbushin mayakan kungiyar a Siriya. Mai magana da yawun dakarun da Amurka ke jagoranta a kan kungiyar IS.
Da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar hotonnin namu. Za mu kuma farawa ne da jamhuriyar Nijar, inda shekarar bana ta kasance mai matukar wahala ga masu sana'ar su ko kamun kifi na ƙauyuka daban-daban da ke gundumar birnin Kwanni a sakamakon canjin yanayi. A wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya yi da shugaban ma'aikatar da ke kula da gandun daji na gundumar birnin Kwanni, Kanar Ilyasu Musa, ya bayyana ire-iren matsalolin da masu kamun kifi ke fuskanta da kuma matakan da suka dace a ɗauka.
Muna cikin canjin yanayi, kowa ya sani ruwa ba su zo ba ga tafuka yadda ya kamata. Ruwa yanzu in sun ka taso ƙasa ta zaizaye, ba wuri guda take ruwa in sun ka zo nan da sai su karkaro ƙasa su jayo waɗannan ɓuragunzan ƙasa su zo su cika tafki. Kaga kenan tafki shina nan ga hita, matsayin shi na tafki shina zama tudu zuwa gaba. To kaga wannan ƙasa ta gurɓata ruwa, ta sa babu ruwa isasshe kifi bai wadata. Sannan akwai kuma ciyawa da ke hita bisa tafuka, ciyawa ta zo ta mamaye wuri ga ƙasa kuma ga cewa ta mamaye wuri kwata-kwata dai kihi bai wadata cikin wannan fanni. Abu na uku shine halulukan su kansu makamaki su da ya kamata a ce kamar mu ga tsarin da muke yi, hota shida ake yi na kamu kihi, an ba kowa dama shi kamu kihi, kuma sai ai hota shida a liki a ce to hota shida kak kowa shi kama, abin ga naku ne kak ku taba ku kyale sabili da kihi shi ai hushi yawanta kuma shi girma shi kosa sannan a kama kowa shi unwani. To a'a, makamaki su ba iya hankuri wannan, babu marshi hankuri kamar makamki kullun. Yau in an ce a dakanta watannan shida da ya shina kamu, yau in an kace to daga yau an tsaye da kamuki sai shiga yau a hana mai ci abinci, kuma ba su da kayan aiki isasshe yadda ya kamata. Masu zakkuwa da kasashen wajen misali kamar 'yan Nigeria daga zakkuwa sun yi su kayan aiki, sun yi su samun horo na yadda za su yi su samu su kamuki, sai kaga baƙin in sun zo suke kamuki sosai fiye da namu makamaki da annan ga.
Ya kuka tunkari wannan matsala tun da dada su makamaki din sana'a su ce tewa da kullo inda ita aka lilwanta, ya kuka agaza musu cikin wannan matsala?
Abin da ya kamata a yi duka tsakanin gwamnati, tsakanin masu kama muna ma'aikaci ne wanda ba na gwamnati kuma 'yan proje-proje, mun gwada musu sun sani duk mai iya tallafa mu makamaki sai shi zo ai maganin wannan zaizayen ƙasa. Sannan kuma wannan cawa a hiddata kuma su makamaki a ba su horo. Akwai ƙarin ilimi da mukan kama ma'aikata da aka zakwa ana yi muna, kuma akwai ƙarin ilimi da za a yi ma makamaki. Akwai dokotorori na inara da za su zakwa duk za su sabka a nan Kwanni, za a taro babban taro wannan muhawara ta waya kai ta ƙara ma juna ilimi da za mu yi da su in Allah ya yarda bisa kai a ci gaba da haraka kamun kihi, mutane su unwana su samu alheri.
Yanzu kamar a tunkari kakar baɗi ta kamun kihi, ni ya kamata a yi da kawai gawa yanzu tun daga shi dai ana iya cema shekarar tana tahiya tun da yanzu sai magana ruwan sama nan gaba.
To lalle kamar yadda nace na ruwan sama ka gani yanzu za su zakuwa. Ayi kokari ne a samu a ai shirke-shirken itace bisa duk wuri mai kama tabki ruwa a shirka mai itace a tsaye da wannan kasar daga gangarwa a hidda wannan cewa to kuma ayi horo mutane su kiyaye shi wa harkar kihi al'umma da annan nasu na kihi nasu na arzikin nasu na kenan su yi yadda za su unhwani da shi kuma iyan iyan su su unhwani da shi kakkace kai babu ruwanka bari ka kama kihi yau shikenan me ya an ka kwana ka sai ka to kama kihi ka iske babu sabili da ba a bari ya aihu ba ba a bari ya girma ba ka kihi ma da za ka kama yan kankana ne kaga baka ci unhwanin su ba
to su makama kihi shin me kuka jira gare su cikin wanga yunkuri na wadanga matakai da ya kamata a doka domin kyautata wuraren da suke wannan sana'a cewa da su tafukan inda suke kama kihi
abinda mu muke so da su kawai kai su gane arzikin ga nasu na da Allah su bar walakanta shi fatan mu da an ce yau an tsaya da kama kihi da Allah su yi hankuri
to madalla yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda rundunar sojojin kasar ta ce dakarunta sun hallaka wasu mayakan Boko Haram tare da jikata wasu da dama daga Abuja Hassan Maina kaina ya aika muna da wannan rahoton
kamar yadda wata sanarwa da rundunar sojojin Najeriya ta aika mana ta ce a ci gaba da kokarin kawo karshen yan ta'adda na Boko Haram sojojin da ke sansani na shida da ke garin Konduga sun yi wa yan ta'addan Boko Haram kwantan bauna a kogin Lawanti kuma take suka halaka guda shida da kuma wasu da dama suka tsere da munanan raunuka biyo bayan ci gaba da barin wuta da sojin artillery ke wa yan ta'addan na Boko Haram da ISWAP da dama daga cikin su na ci gaba da yin saranda tare da mika wuya ga sojoji tuni dai Muhammad Babagana Modu Jigudum da Alhaji Usman sun kai kansu sansanin sojojin a Kulka da ke yankin Goza sun kuma gudo ne daga wani sansanin Boko Haram da ke Dubulari wani kauye da ke karamar hukumar Bama bayan da dakaru suka yi wani mummunan barin wuta a sansanin yan ta'addan. Yan ta'addan sun kuma yi nadamar shiga aikin ta'addanci tare da kira ga sauran yan ta'adda yan uwansu da su mika wuya. Kazalika sojojin Najeriya sun kuma halaka kalin wasu yan ta'adda guda tara a garin Daba Magaji tare da kokkone musu motocin yaki da sauran kayakin amfanin su na yau da kullum. Irin dai wannan nasara da dakarun ke ci gaba da samu a shiyar na Arewa maso gabas inji babban daraktan hukumar gangamin wayar da kan jama'a ta Najeriya Dr. Garba Abari wannan babban nasara ne ga dukkanin yan Najeriya
ba mu kadai a hukumance ba a gwamnati a hukumance sa'annan kuma a matsayin mu na yan kasa duka wannan labarin da muke ci kuma muke gani na irin nasarorin da sojojin Najeriya suke samu akan wa'annan yan ta'adda abu ne mai karfafa mana gwiwa abu ne mai sa mu ji alfahari da irin kwazo da kuma da hakikin cewa da sadakan da kai da jami'an tsaron kasar nan suka sa sa'annan kuma Allah yake ba su nasara wajen danƙufar da wannan mugunci da yan ta'adda suke ta azazawa jama'ar kasar nan kuma abun alfahari abun karfafa gwiwa ne kuma muna jin daɗin waɗannan labaruka da muke samu da kuma muke kuma gani sa'annan da kuma irin tabbacin cewa ana samun waɗannan nasarori daga bakin waɗanda suke ganin abin da yake faruwa a cikin dazuzzuka a ƙauyuka a birane
a cewar masanin tsaro Major Shaibu Galma mai ritaya ya ce a matsayin su na tsaffin jami'an tsaro irin wannan nasara da ake samu a baya-bayan nan abu ne da ke karfafa musu gwiwa
dama abin da muke faɗa ma mutane kenan a yi hakuri dama ana aikin kai ka san aiki dama wato kamar jini ne yana ciki kafin ka zo kai mishi penti ba za ka gane kenshi ba to yanzu ne penti ke to ya kamar ana penti ne yanzu shine mutane za su fara ganin result wato aikin dama tukuri din ana yi shi dama can amma ba a gani to yanzu ne aikin tunda ya kusan karewa ka gane ko za ga wato komai yana fitowa ishe ina murna da wannan labari da nake ji yanzu nan
yanzu dai abin jira gani shine yadda irin wannan saranda na mayakan Boko Haram zai karya lagon kungiyar na yan ta'adda Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla karfa shafa muna kawo muku wadannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ganin yadda lamarin barace-barace yake ci gaba da yin kamari a Jamhuriyar Nijar da ma wasu kasashen makwabta Dr. Malam Hassan Gamkali wani masanin dokokin shari'ar musulunci a Jamhuriyar Nijar ya kawo wata ziyara a Oshin Muryar Amurka dake birnin Yamai kuma abokin aikin mu Suleiman Muhammadu Barma ya samu zantawa da shi kan wannan al'amarin na barace-barace ga kuma yadda hirar ta su ta kasance.
Na farko dai bara ba ta isan addini abinda sa muke so mu yi bayani ga cikin dan saboda da sauran al'ummar ita bara al'ada ta ko addini dole mu ce muku al'ada ta kaman su masu barar an ba su wani tarbiyya ce kaman abin da muke kira madafun kamar wani yabo da suke yi ko ba ni saboda Allah ku bani saboda annabi ku bani saboda shehu kaga duka masu daraja ne suke zakkuwa da wadannan kalma bisa strategin dan adam ko a duniya dan adam shi na strategin yi zan fada ma wani ya samu abin shi to wannan duk da ake fadi an yadda ka ce a baka saboda Allah a baka saboda annabi amma a dokance ita bara ba azama musulmi ita ba an dai azama ya ce shi aiki daidai aiki wanda doka ta yarda da shi din ya ci da kansa ba azama yau ka zo wurin wani baka dauki ga nauyi hatta da almajiri in ya san karatu da yi to in an kai ma malami to ya kasance an kai mishi abinci na biyu kuma kai almajiri ya kasance ubana bin shi shina binciken wani irin karatu aka karanta da dan dan shi to saboda haka bara kashi kashi ta wanga kaga akwai bara ta almajirai akwai bara ta miskina an ci ma miskini kamar wanda bai da lafiya wanda makahu ne ko gurgu ne da sauransu to yanzu gabara da kaje su da basu da lahi amma basu da magurin yinta na biyu akwai bara da akwai bara ta masu karfi masu lafiya law wanda ake kira fuqara'un wanda doka ta nuna a cikin addinin islama duk wadanda zamu faɗa ma miskini da fuqara'un nan doka addinin islama ta bada abin da ake kira ma'una wanda muke kira afar sosan a harshen faransanci yadda ake taimaka ma dan adam shi wannan taimakon da za a yi mai shi sana'a ne ko a gina shi ko a karantar da shi to saboda haka addinin islama bai gina dan adam dan ya tashi bara ba
muna jin wasu na cewa a idan mutun ya tsinci kansa cikin wani mawuyacin hali yana iya ya shiga ya yi bara ya samu abin da zai ci sha ko kuma ya biya wa kansa wasu bukatu watakila irin yadda ake gani a wurin matafiya din nan da ke yi a masallatai
eh to alhamdulillah wannan kuma shi ake kira hajatul waqtiyya bukata ce ta lokaci ita wannan ai mun hade ta shine ake kira kamar ma'un shine suratul ma'una taimako ake kira shi wannan kenan in ka san kana cikin tahiyya ne ko kuma a gudun hijira na kai ko kuma wani jaza'i na cin muku wannan kuna da yancin ku ne ku hiddama wata kwamiti na hidda neman taimako shi wannan daban yake ba ɗaya yake da bara ba yanzu bara da kaga ake yi na kamar iskale na in wanga ya wuce wanga ya zakkuwa tun kana ba mutane haƙƙin kicin kai almajiri ranka na baci to so mai in yake sadaka kana yanta da ranka na baci ina da tasta to kuma lokacin nan in ka dubi hadarin bara akwai wanda take da muni kaga dai na farko dai akwai wanda ga bata sunan kasa wanda kaga ake daukan ɗan kasa sai a kai kasashen waje da su wanda kowa tabbata duk wanda ya tafi ya bance maka kasashe in ka tafi kasashen Laraba kana ganin abin shi na baka tsoro wanda ba mu bukatan ciwon mutanen mu ai musu wadanci amma muna son a tsaya da wannan na biyu akwai abinda ake kira sa'ilun badiyan mutanen daji masu dauko daga su zo da sunanan ga su zo dabi ko da uku ka ake su bakin hanya ka zo kana in ka ga masu mota ta zo ko wani ya zo Suleiman matsayin ka na dan jarida akwai kamera daidai kamar biki take in ana so a dauki sirrin kasa ana iya ai filme din duk abin da aka cikin kasa duk wannan imaji na talauci shina iya nakasar da mutane baka da incin a kasar wani kai magana a ce ai kasar ku kun kuwa talauci
to madalla Dr. Malam Hassan Gamkali kenan wani masanin dokokin shari'ar musulunci a jamhuriyar Nijar hira su da abokin aikin Suleiman Muhammadu Barma akwai ci gaban wannan hirar a shirin mu na gaba to yanzu kuma ga Abdulaziz Adili Toro ya shirya domin kawo muna shirin sa na kowa ya bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar gida
ba wanda ba awa ka sace daren go daren da masu ya zama hayu wani goma mola wada ka sai ka jani
kowa ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku hira ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma
muna tare da wani matashi dalibi da asalin kasar Nijar da ke kasar India to bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa to gare ka bago
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan kowa yana lafiya sunana Musa Barmu Abubakar sunana yanka Abubakar ni dan asalin Niger ne tawa daga kauyen Kaura Asha
to malam shekara ka nawa yanzu a kasar India
To inje dai wannan karon shine shekara ta na farko tunda wata na tara na India.
Watan ka tara. To ka babu dan albarkacin bakin ka a ina kai primary da secondary kuma har ma ka isa a kasar India.
To yawancin duk karatu na a Kenya mai nayi su. A can nayi da primary school dina da secondary da komai da komai. Ai jami'a ma can na fara can na samu bachelor dina. Sannan na je Ghana wurin koyon turanci inda mu garin mu da French muke karatu a bacin Niger. Na je na yi karatun turanci na wata shida a Ghana. Sannan kuma Niger ne sannan na nemo na nan nemi takardun zuwa India. Su ne na samu na zo nan India ina karatu.
To me yasa baka je wata ƙasa ba ta Afirka ko ko baka je Amurka ba ko baka je Turai ba?
To abin da yasa haka nan din in mutum ya buga kamar neman takardun sauran ƙasashen waje kamar wasu Amurka ko wasu Canada ko sauran abubuwa hakan ga takardun zuwa India sun fi saukin samu. Kuma a yadda mutum zai gani lamarin tsadar rayuwa India zai kasance zai fi arha fiye da na sauran kasashen.
Yanzu shekarun ka nawa da haihuwa?
Ni yanzu shekara ta 25.
25 daga Niger. Ya wani hanyoyi ne ka bi kafin ka samu izinin shiga kasar India kafin ka samu visa kai kadai ka je ko ka samu taimako daga gwamnatin kasar Niger?
To da na je neman visa din daman da ƴan gidanmu ne mun kai zancen daman da tunda mun ga da India dai yanzu dai a fuskar duniya mutane suna ganin duk lamarin da ya shafi lamarin lafiya da kuma lamarin karatun ilimin computer da sauran abubuwa an ga da India ta yi nisa a saman su. To ni daman lokacin da na kare bachelor ina na karatun computer a can jami'a Abdulmumin Tanyamai. To shine mun kace to da na nema na samu makaranta a India sai na samu na ci gaba da karatun a nan India din.
To kene yanzu kana degree na biyu ne?
Yanzu masters ne nake yi na India.
Eh kene shi ake cewa degree na biyu kenan kai degree na fara a jami'a Abdulmumin da ke Nyamai. Yanzu kuma ka zo kai kana yanzu me kake karanta na India?
To nan din ma wangan ne nake karatun na fara can shine nake yi nan ga. Nan ma karatun computer science ne nake yi amma tunda computer science din jeje ce abubuwa sun yawa ciki. Amma ina specializing kaina a saman machine learning kamar ilimin da mutum kamar ilimin da ake karatun da za a koya ma computer ita ma ta koya da kanta kamar yadda da muke koya computer ma ita ma ta koya da kanta
kamar shi ne ake cewa artificial intelligence ko
yawa. To machine learning din ma yana cikin artificial intelligence din shi ma.
To yanzu ganin ka idan ka kammala wannan darasi da kake a kasar India wani taimako za ka iya baiwa kasar ka Niger?
To tunda yanzu abin da mutane za su gane lamarin komai na duniya yanzu dai dole sai da computer yake yiwa kenan sai da ilimin computer da sauran abubuwa hakan ga. Kuma wannan ilimin na machine learning din yanzu shine ke gaban komai. Komai ake a duniya yanzu a fannin computer sai an sa shi. Kuma a garin mu wannan abun bai yi nisa hakan ga ba. Kenan dole ne ya kasance ba mutum ya fito kasashen waje ya koya shi ma ya koma garin sa ilimin da ya samu shi ma sai na baza shi a garin shi akali.
Daga nan Niger da ka samu da ka kara karatu a jami'a Abdulmumuni ka bidi visa akwai wanda ya baka information ko bayanai akan wannan jami'a da ke India?
To da kwa wani dan Niger din shi ma nan India yake yanzu ya yi shekara 5 nan ga. To shi ne da farin na so na shiga wata jami'a ta India din jami'ar gwamnati ce. To shi ne sai ke bani shawara ya ce min ai nan India tun daga yadda lamarin garin yake in mutum ya je jami'a gwamnati din wataran in suna karantar da wasu suna hada da yaran su tunda yaran su na asali da Hindi suke karatun su a Horko. To sai an kai jami'a ne ake dan hada da turanci. To wasu din daga cikin su turancin su bai tsaya ba kenan suna gama da in malami na lecturer yana hada da yaran su na adana asali a cikin karantar da a makarantocin gwamnati. Amma ce mun in makarantar biya ce babu wannan abubuwan yan ji ana karatu da turanci yake karatu.
To a nan India kuna da dama yan Niger?
A to nan India yan Niger din dai bamu da dama dai haka dai.
Kama ga alamu kun kai nawa haka kenan?
To matsalar da ta faru India din wadi gare ta kware tunda India kare garan kanta ta kai wadi Niger su uku zuwa ko su hudu hakan ga. Kenan dai garukan da muke dan kusa-kusan nan dai mu dai yan Niger dai dalibai dai wanda dai na sani dai ba mu ce hudu ko biyar haka ga ba.
To ɗan asalin ƙasar Najeriya fa ko Kamaru ko Chad zance kuna da yawa?
Ai nan ga ƴan Najeriya sun ma fi kowa yawa ma nan ga a cikin wanganga foreigner da ke zuwa a nan ga. ƴan Najeriya suna da dama kwarai Jina abilin na manike akwai Hausawa da dama. Yanzu ma daga wurin sai na fito.
Kenan dai kuna cin abinci tare kuna tattauna kamar dai kuna gida tare kuwa?
Yau kuwa ya haka ne cin da yanci ma in muna hira ma da Hausa muke hira ga mun dai haka ne. Da koi don yan garuka da koi yan Kamaru da koi yan Chad da akwai yan Somalia da koi yan kasashen duniya nan ga.
To jama'a kun ji Musa Barmo Abubakar dan asalin kasar Niger mazaunin kasar India. Mun gode da ka bamu dama tattauna tare da kai a cikin shirin Kowa Ya Bar Gida Gida Ya Bar Shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka dake birnin Washington DC. Mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah. Nagode.
To madalla yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Mumuni Barma zai kawo muna shirin jaridun Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Actualité wacce ta ruwaito cewa labarun bogi sun fara mamaye kafafan sada zumunta a wannan lokaci na shirye-shiryen zabubbukan gama gari a Niger, inda a makon jiya masu farfagandar bayan fage suka rubuta a shafin Facebook cewa shugaban jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa Ibrahim Yakuba ya fara yunkurin kulla kawance da dan takarar PNDS Tarayya Bazoum Mohammed. Sai kuma a washe gari wasu suka ruwaito a Facebook cewa shugaban jam'iyyar MPR Jamhuriya Albade Abuba ya janye daga fafatawar ta 2021 da nufin marama Bazoum Mohammed baya. Jaridar Le Républicain a shafin ta na farko ta buga hotunan 'yan kasuwar da suka fi kowa samun kaso mai tsoka a kwangilolin da bincike a ma'aikatar tsaro ya gano cewa an bayar ba akan ka'ida ba. Jaridar ta ce Bubakar Hima mai lakanin Peti Bube wanne ya fi kowa cabawa ya caji biliyan 88 na sefa daga asusun ma'aikatar tsaron Niger a ƙarƙashin wani kamfanin Najeriya mai sunan Bread A Defcon tsakanin shekarar 2015 da 2018, yayin da wani ɗan kasuwa Abubakar Sharfo ke bi masa da kwangilar biliyan 57 na sefa. Jaridar Niger Times ta ce leburori sun fara nuna kosawa da abinda suka kira mawuyacin halin da suka tsinci kansu ciki a gandarin kwanni da ke yankin Tawa, inda a kullum suke aikin awowi akalla 10 daga ranar Litinin zuwa Asabar. Jaridar ta ce waɗannan leburori galibin su matasa na zargin kamfanin Kamasho SA mai kwangilar gyaran fadamar kwanni da zabtare masu albashi ba tare da sanar da su hujjar yin hakan ba. Jaridar Le Temps ta wannan mako na cewa Jamhuriyar Nijar ta ƙara jaddada aniyar ci gaba da bada gudunmuwar kudaden tallafin asusun Gavi mai kula da sha'anin allurar rigakafin cututtuka. Jaridar ta ce a taron da aka shirya a birnin London a ranar 4 ga watan Yuni, wanda kuma shugaban kasa Isu Muhammadu ya halarta ta bidiyo, kasar Niger ta sha alwashin ba da gudunmuwar miliyan 1 na dalar Amurka. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To kafin mu rufe wannan shirin ga sako na musamman daga ofishin jakadancin kasar Amurka a Jamhuriyar Niger.
Sako daga mai girma Ambassador Eric Wutaka, jakadan Amurka a Jamhuriyar Niger. Nayi matukar kaduwa da mutuwar Mr. George Floyd a birnin Minneapolis na kasar Amurka. Ofishin ministan shari'ar Amurka na gudanar da wani muhimmi kuma cikakken bincike a game da wannan kisan gilla. A ko'ina a duniya wajibi ne jami'an tsaro su karɓa laifukansu, domin kuwa babu wani wanda ya fi ƙarfin doka. Naku Ambassador Eric Whitaker. Nagode.
Fassarar sanarwar ofishin jakadancin kasar Amurka Jamhuriyar Niger kenan da Idi Barau, jami'in da ke kula da harkokin sadarwa a ofishin ya fassara. da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na musamman da yazo muku daga nan ofishin muryar Amurka dake Birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sufa Abdullahi nake ce ku kasance lafiya daga nan ofishin